إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta yi daidai da 20 ga watan Sha'ban hijirana da shekara 1431 daidai da 1 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar na 13 daga cikin jeren giyar karatun littafin Fiqh Sira na Professor Zaid Ibn Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba bayan da muka ji tarihin fiyayyen halitta haihuwar shi da renan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin halin maraici da ya samu kanshi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi simalan yazo yana cire mana ainihin fa'idojin dake cikin wannan ainihin gaba na wannan babban tarihi na wannan babban mutum a cikin ainihin wato tarihi na ainihin wato mutuntaka ta dan adam yau zamu tashi inda malai yace nash'atu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tufulatihi al-mubakkira ma ummihi lam takun min babis sadafa wal ittifaq tasowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma farkon kuruciyar shi ya kasance tare da mahaifiyar shi nabiyu ne na'am fi nash'atihi sallallahu alaihi wa alihi sallama yatiman يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة فصاحب التجربة أدرى بمن لم يمر بهذه التجربة منكر أنت قلنا وابن الأغنياء لا علم له بمعانات الفقراء وهذا النوع من الحياة وفر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم رصيدا من الخبرات في الدعوة عندما بعث منكر أنت قلنا wato tasowar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya a matsayin shi na maraya wannan ya sanya mishi yawan ji a jika na ma'ana ta tausayi na dan adam wanda ainihin wato mutumin da yake da kyakkyawar gogewa yafi sani fiye da wanda bai da gogewa irin wannan abinda wannan magana take nufi shine tasowar shi da ya a matsayin maraya ta sa ya fuskanci matsaloli da dama wadanda wadannan matsaloli sun sa shi ya samu kyakkyawar gogewa wanda zai iya tinkara kalubalen tarbiyyar jama'a malam yace domin dan mawadata bai san irin wahalar da talakawa suke sha ba yace to irin wannan nau'i na rayuwar maraici da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin wato tashi cikin ta ta ba shi cikakkiyar dama ta gogewa a fagen da'awa yayin da ainihin aka aiko shi ayin ba kumanta ba anan ne har ne wani dogon ta'aliki game da irin ainihin wato yadda ake samun yan bana bakwai da yan takife idan suka shiga harkar da'awa babu abin da ya shafe su to malai yace nash'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tufulatihi al-mubakkira tasowar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wato a cikin rayuwar shi ta kuruciya tun ta farko ma ummihi tare da mahaifiyar shi lam takun min babis sadfa ba wai abu ne kawai ya faru haka ba wal ittifa ko kuma dace ne akai haka ta faru a'a wani tsari ne na annabawa wani tsari ne na Allah game da shirye annabawan shi da kuma tarbiyyar su faqad wajadna qabla ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ghayra qalilin min al-anbiya domin mun samu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabawa ba ɗan kadan ba ahida bihim ila ummahatihim sun tashi ne tare da ainihin uwayensu mata dan haka sai zama sun saba da su sun tashi a cikin renon iyayensu mata wato abinda wannan magana take nufi shine ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne kadai ya tashi cikin renon uwa ba an samu annabawa da yawa da manzanni wadanda su ma sun tashi a cikin renon ainihin uwaye mata alaysa fi hadha ishara ila ahamiyyati al-ummi wa azimi dawriha fi takwini wa tarbiyati al-ajyal yace wannan irin tasowa da annabawa da yawa suka yi a cikin reno na uwayensu mata ba tare da ainihin ubanninsu ba. Shin wannan baya nuni zuwa ga muhimmancin uwa a musulunci da kuma ainihin girman daraja irin gudunmawar da uwa take bayarwa wajen tarbiyya da kuma kasantuwar al'umma? Wato abinda wannan maganar take so ta ce tare da malam zai zo ya farfasa mana ita shine, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya tashi a cikin tarbiyyar uwar shi mahaifin shi ya rasu, anan ba wani abu ne mara ma'ana ba wannan, wani abu ne da Allah madaukakin sarki yakan yi haka domin a nuna muhimmancin uwa da kuma cewa uwa ita ce gimshiki wajen tarbiyya. Domin me ba shi kadai ba, an samu annabawa da yawa waɗanda suka tashi a cikin tarbiyyar uwayensu mata, sakamakon wannan aka samar da kyakkyawar tarbiyya mai inganci. Ashe wannan yana nuna irin yadda mace take da muhimmanci, irin yadda uwa take da muhimmanci, irin gudunmawar da uwa take bayarwa wajen hada al'umma wadda take mai cin gashin kanta. Sai ya ce fa Isma'ilu alayhi salatu wassalam aisha fi baiti ummihi fi makka ba'idan an abihi Ibrahim alayhi salam. Kaga dai Annabi Isma'il ya rayu ne a gidan mahaifiyar shi a Makka, nesa daga mahaifin shi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa Musa alayhi salatu wassalam aisha fi baiti ummihi, Annabi Musa ma a gidan ainihin wato mahaifiyar shi ya rayu. Tahinnu alaihi, tana mai ainihin wato kula da shi, wa tar'ahu, kuma tana ainihin tarbiyyar shi, wa tutabi'u ahwalahu, tana bibiyar halayen shi daya bayan daya. Wa lam najid dhikran li abihi, tunda muke bamu taba jin an ambaci mahaifin Annabi Musa ba inda alhadisi anhu, lokacin da aka zo ana bada labarin shi alayhi salamu fil qur'an alkarim. Duk inda zaka ji tarihin Annabi Musa alayhi salatu wassalam ba zaka taba jin inda aka yi magana mahaifin shi a cikin alqur'ani ba, amma an yi magana uwa, an yi magana uwa. Wa Isa ibn Maryam alayhi salam, Isa dan Maryam amincin Allah ya kara tabbata a gare shi, na sha'a fi baiti ummihi, shi ma a gidan mahaifiyar shi ya tashi. Thumma Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nasha'a fi tufulatihi ma ummihi Aminata binti Wahab, sannan kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a halin kuruce shi, shi ma ya tashi a ainihin wato hannun mahaifiyar shi ne Amina yar Wahab. Inna hadha yuzakkiruna bi makanati al-ummi fil manzil, wannan yana ainihin wato tunasashe mu game da matsayin uwa a gida. Ina fata an gane. Wa fil mujtama, da kuma darajar da uwa take da ita a zamantakewa ainihin ta gaba daya. Wa izami risalatiha, da kuma ainihin wato girman irin sakon da uwa take dauke da shi a cikin ainihin wato rayuwarta. Wannan yana daga cikin ainihin lughal arabiya ad-dakhila jama'a, wadda takan yi mini zafi kwarai da gaske. Sai dai su abin mamaki, ku yi hakuri na shigo da wata magana ne. Mafi yawancin larabawan wasu sun san haka, malaman su ma nake magana, wasu ba su san haka ba, sai mutum ya amfani da wata kalma wadda take dakhila ce, wato kalma ce ta turanci ko wata jumla ce ta turawa, sai amfani da ita, wani bai sani ba haka ya tashi, wani ya sani amma yana ganin cewa tatawur ne, don haka suke cewa lughatut tatawur. Abinda nan nake cewa shine wa iza min risalatiha, wannan tarkibi ne na ainihin tura ne suke irin wannan magana, ma'ana wannan message, wannan mission ne sakon yake dauke da shi, wato kasantuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girma a hannun mahaifiya, Isma'il ya girma a hannun mahaifiya, Musa ya girma a hannun mahaifiya, ma'ana wannan wani sako ne yake dauke da shi. To irin wannan tarkibin ko to tarkibi ne al-gharbi. Allah ya sa kun fahimta abin da nake magana. Ko kun fahimta, shine sai yake cewa wa fil mujtama wa izami risalatiha, da kuma girman sakon da uwa take dauke da shi, wato da girman al'amarin da uwa take dauke da shi. Fahiya allati tawalla tarbiyata adadin min al-anbiya, kaga dai uwa kamar yadda muka gani ita ce ta dauki nauyin tarbiya adadi da yawa na daga cikin annabawa. Fi tufulatihim, a halin ainihin kuruciyarsu. وهي التي تنشئ هذه الأجيال dan haka uwa ita ce take fara tarbiyyar wannan al'umma aljil al'ajyal generation al'umma allati tahtallu makanataha alku marmuqa fil mujtama'at wanda yake wannan irin tarbiyya tata ita ce za ta mamaye ainihin wato matsayi mai girma a zamantakewa abinda ake nufi uwa ta yi tarbiyyar annabi annabi ya tashi ya tarbiya al'umma yanzu daga ƙarshe me zaka ce kenan uwa ita ce ta tarbiyar al'umma ina fata an gane sai malam yake cewa sha Allah subhanahu an yaj'ala nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatiman wa hina idhin to yanzu kun dai ji muhimmancin uwa uwa ce ta tarbiyar annabawa da yawa ko to annan ne sai malam ya tsaya zai yi ta'aliki yace wa hina idhin to yanzu kenan fa ikhtiyaru zawja lahu ahamiyatun wa makana zaban mace yana da muhimmanci kuma yana da matsayi li'annaha hiya allati saturabbi ha'ula'il awlad domin ita mace ita ce za ta tarbiyar waɗannan ƴaƴa wa tar'ahum ita ce kuma za ta ainihin kula da su wa tawjihihim mundu sigarihim da kuma ainihin wato fuskantar da su tun daga tasowar su a halin kuruciya wa tufulatihim da kuma ainihin halin kasantuwar su yara kanana yakunu lahul athar ala mustaqbalihim wato wannan yana da tasiri game da ainihin mustaqbal din su game da kasantuwar su wa rubbama mustaqbala al mujtama' bi kamilihi wato ba ma ainihin wato mustaqbal na su ƴaƴan ba mai yiwa ma mustaqbal na ainihin wannan al'umma gaba dayanta abinda wannan magana take nufi idan ka tashi aure dole ne ka tsaya ka zabi matar da yake za kai tunanin wannan ba wai mace ce kadai wadda za ta girka abinci ko wadda za ta ainihin haifi ƴaƴa ba kadai a'a ba matar da wai in ka zama governor za a ce kai wannan matar shi ta iya magana wannan matar shi tana da kyau a'a abinda zaka fara tunani yaya nagartar tarbiyyar da za ta baiwa ƴaƴa ƴaƴan da wannan tarbiyyar ita ce za ta zama halin rayuwar su da za ta kasance a gaba ko kuma ma ka fara tunanin ta yi wannan yarinyar da ka ganta karama kake son ka aure ta nan gaba ita ce za ta zama uwar sarkin garin nan nan gaba ita ce za ta zama uwar limamin garin nan nan gaba ita ce za ta zama uwar gwamnan garin nan nan gaba babban mutumin da ake girmamawa a ƙasar nan ita ce za ta zama uwar shi kenan idan ka samu wadda tarbiyyar ta talalace to kamar kana cewa ne kenan ka amintu da lalacewar tarbiyyar ƴaƴanka ka amintu da lalacewar tarbiyyar al'ummar da wannan matan nan gaba za ta yi tarbiyya jama'a kuna fahimta fiqhu sira ko wato malami da ke fiqhu sira yana baiwa muhimmanci yana baiwa kowace gaba muhimmanci kun ga anan maraicin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai baka tausayi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ashe ka ji wata hikima ce ta Allah madaukakin sarki wadda ya aje daga cikin hikimar dan ya nuna iyawar mace annan sai kaga malam sai ya kauce sai ya tafi kuma ga tarihin wasu annabawan cewa Isma'il ma a hannun uwa ya tashi Musa ma a hannun uwa ya tashi Isa ma a hannun uwa ya tashi sannan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan manya-manyan annabawa ka ji duk a hannun uwayensu suka tashi annabi Musa ba a ma taba jin labarin uban ba kakkab a Qur'ani Isa babu uban gaba daya Isma'il ga labarin uban an ji amma sai aka nuna gaba daya ba su zauna lokaci guda daidai sadda yake bukatar shi ba ashe wannan yake nuna uwa ta kan samar da tarbiyya cikakkiyar tarbiyya ba tare da na ƙasa ba koda babu uba amma kaga tarihi bai bayyana haka game da uba ba ko kun fahimta jama'a sai malam ya tsaya anan yake cewa to wannan yana nuna muhimmancin zabar mace ta gari wadda da gurgurdan yadda nagartar ta yake da gurgurdan yadda mustaqbal na ƴaƴan zai kasance da gurgurdan yadda lalacewarta take da gurgurdan yadda mustaqbal na wadannan yara zai kasance. To sai malam yake ce maka banda wannan ma kai tunanin akwai yuwar ita wannan uwar nan gaba tarbiyar da take da ita ita za ta zama tana da alaka da tarbiyar al'umma, saboda mai yawa wannan dan da za ta haifa zai jagoranci al'umma. Daga nan ne za ku gane wata magana da kullun nake, duk inda na ga wawa yayi wauta sai ku ji na ce uwar shi ce fa. Duk wanda yake yawan zama da ni haka, da na ga mutum yayi wata wauta sai in ce uwa ce. Na san cewa da yawa ba a gane me nake nufi, sai in ce uwa ce. Duk inda yayi wata harguwa ko ya daga murya yayi wani abin nan ko yayi wani wawanci ko wani shirme sai in ce uwa ce. Me nake nufi shine wannan magana. Uwa ita ce take directing, take sakada a saiti, take miƙar da shi, take zaunar da shi ya tsayu a cikin al'umma, a gan shi motsin jikin shi da tafiyar shi da maganar shi da iya nazarin abubuwa, duk uwa ce take yin wannan. Shi yasa a ƙashin gaskiya saboda Allah idan mutum ya samu ballagazar uwa to Allah ya kiyaye tarihin shi a lalace. Kowa ya je nazarin wannan jumlar, in mutum ya samu ballagazar uwa mara kan gado mara natsuwa to tarihin shi ya lalace. To amma wani darasi mala yake so ya ce anan, yanzu kai da baka yi aure ba ko kai da zaka ƙara aure sai ka dubi wace irin mace ya dace, domin duk wata siffa ta kyau da launin fata da rangwada da iya magana, waɗannan siffofin gaba ɗayan su suna lalacewa lokacin da rashin lafiya ma ta kama ta, da lokacin da tsufa ya kama ta, da lokacin da ta samu kanta a halin ta ɗauki ciki, da lokacin da ta samu kanta a duk wani hali dan mafi kankanta wanda ke sauya rayuwa, sai ga gaba ɗaya ta canza, abin da ke baka sha'awa ya daina baka sha'awa. To amma nagarta halifa wannan tana nan, na ga sai kowa ya je nazari jama'a, saboda galibin mutane wani ma yayi tashi aure yana yi wa mutane auren ne, shine sai ya ce bari ya auri wanda an gani za a ce kai matar shi tana da kaza, wato mutane yawa auren shi mai cece tashi manufar akan ita matar ba a sani ba. Wani ko gida zai gina sai ya ce kai ai wannan mutane za su fi son wannan, ko mota ce kai ai ga wanda mutane suke yayi, shi me yake so a ran shi bai sani ba. Duk wannan fa na kasace da ya samu ko, amma shi ma daga tashi uwan ne, ko kun fahimta jama'a? Yawa, ashe idan kun gane wannan, wallahi tallahi jama'a muhimmancin da muke baiwa mata wajen tarbiyya ƴaƴa to yayi kadan, dole ne a ba su muhimmanci fiye da dukkan wani jinsi na ainihin halitta Allah madaukakin sarki, domin su suke kasantar da al'umma. Kana gani dai gashi Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yace wa huwa aidan, har wa yau wannan ya dulluna ala makanatil mar'a, wannan na nuna mana matsayin mace wa ahammiyatiha da kuma muhimmancin mace fil mujtama' al muslim, a ainihin halin zamantakewa ta ainihin wato musulmi. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Kenan yanzu da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, a yanayin zamantakewa tsakanin miji da mata sai Allah ya ce namiji ne yake da qayyumiyya, shi yake da jagoranci, ashe jagorancin da aka nada shi ba dan aikin shi yafi muhimmanci ba, ba dan ita kaskantacciya bace, ba dan ba ta da muhimmanci a cikin aikin da za ta yi ba, a'a sai dan dukkan tafiya dole ne a samu wanda zai jagorancinta. To tafiya ta rike gida tana buƙatar wahalhalu na jiki, ba wahalhalu na tunani ba. To babu wanda ya dace da wannan sai mai ƙarfin jiki, shine namiji. Amma gudanar da gida a bisa tarbiyya kuma wannan yana buƙatar wahalhalu ne na tunani, dan haka mace aikin ta yafi yawa. Ka duba da kyau ka gani, idan da za ka tara yara guda biyar a yini, babu yadda za a kai daga safiya zuwa magariba uban bai daki wani ba, ita kuwa za ta iya zama da su ko da ba lafiya kalau ba za ta iya zama da su lafiya ko bata dake su ba saboda wannan ra'afa wannan irin tausasawa da Allah ya saka a zuciyarta to amma kuma in aka ce ta je ta yi faskare ta hau sama ta buga kwano ta je ta yi kaza ita kuma ba za ta iya ba ashe waccan kayyumiyya kasantuwar gida sai da ƙarfi ake rike shi dan haka sai Allah ya nada shi a matsayin shi ne qa'imun alaiha wa kabirun alaiha ina fata an gane amma dangane da al'amarin tarbiyya fa to daurin ta yafi muhimmanci game da ainihin wato daurin namiji Allah madaukakin sarki ya taimaka mallai yace sha Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama yatiman Allah ya nufi Allah ya so ya sanya annabin shi muhammad ya taso a matsayin maraya hatta la tatadakhalu yadu abin hainiyya ko haniyya fi tawjihihi wato Allah ya nufi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi a matsayin shi na maraya yadda yake ba za a samu hannu na uba wajen ainihin wato tarbiyyar shi wanda hannu na uba din nan za a iya samun gazawa tattare da shi bal yata wallahu Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ya zama Allah ne zai jibinci tarbiyyar shi kama qala ta'ala li Musa alayhi salam kama yadda Allah ya fada wa annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi yace wastana'atuka li nafsi na yi ka ne dan kaina na zabe ka ne dan kaina na fifita ka ne dan kaina wa qala ta'ala Allah yace walitusna ala aini na yi maka haka ne domin ka kai labari akan ido na fala yaltaqi muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama shay'an min mafahimil jahiliya wa arafihim min abihi Allah sai ya dauke mahaifin shi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin harkokin jahiliya da al'adun jahiliya ba zai zama ya koyi komai daga mahaifin shi ba wa inna ma yatalaqa min ladun al-hakim al-khabir subhanahu wa ta'ala zai zama duk abin da zai koye shi ne daga Allah wanda yake al-hakimu wani al-khabiru kwararre mai iya bada labari subhanahu wa ta'ala tsarki da daukaka sun tabbata gare shi abinda wannan magana take so ta ce jama'a da a ce ya tashi a hannun mahaifin shi mai yiwa da ya koyi wasu al'adu na jahiliya da wasu dabi'u amma sai bai tashi a hannun mahaifin shi ba sai ya tashi nan ya bi nan jibi ya bi nan gata ya bi nan ya zama hatta waɗanda ya girma a hannun su bai girma a hannun mutum guda ba balle ya zama ya kwaikwayi wata tarbiya daga cikin tarbiyar da suke ciki ina fata an gane نقل ابو حيان في بحره الامام ابو حيان الاندلسي اتكل التافي شي مي سونا البحر المحيط واتو تيكو ود تكيوا يا دنيا اكو شيني اتلانتيك اوشن كينن وغيره عن جعفر الصادق ده جعفر الصادق رحمه الله تعالى الله مدوكين سركي جكنشي قال يجي انما يتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لالا يكون عليه حق لمخلوق من ذا الله تاسو مرايا ني دان كدا يا زما اينهين واتو اكوي وني حقي اكن شي نا وني حليتا با وني حليتا دا زي دعوار yana da haki akan shi yau da san da ya taso din nan irin gogormayar da aka rinka aje a hada shi a ce da da mahaifin shi ne to da zaman mahaifin shi yana da haƙƙi yana da wani daraja na ya saurare shi amma yanzu annabin ya ki sauraron kowa yayi laifi bai laifi ba bai da haƙƙin kowa akan shi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qala ibn al-imad fi kashf al-asrar al-imam ibn al-imad ya fadi a cikin littafin shi mai suna kashf al-asrar inma rabbahu yatiman cewa Allah madaukakin sarki ya tayar da annabi a matsayin maraya ne لأن أساس كل كبير صغير ومن دون ببادك غني توافارا دقا حالين نقروتيا وأقبا كل خطير حقير سننكم كرشان دون أبو محطري شينيك أسكنشي وأيضا هروا يوكما لينظر صلى الله عليه وآله وسلم إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره Allah ya yi wa annabi haka ne dan annabi idan ya gama kaiwa matuƙa wajen ɗaukakar shi ya dawo waiwaye farkon yadda al'amarin shi ya fara ko kun fahimta jama'a mai wada ya tashi a babban gida da iyaye da kakanni masu wadata, mai wada ba zai rinka tausayin talakawa ba, ba zai rinka tunanin marayu ba, amma wata rayuwa ce wadda yake tota, wadda kullun in ya tafi ya tafi zai rinka dawowa yana ainihin waiwayanta. Ina fata an gane. لِيَعْلَمَ أَنَّ الْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ الله يا أيها النبي هكا صلى الله عليه وآله وسلم دان النبي سنشيوا باب ونبابا سيوان دا الله من أوكاكي سركية أوكاكيشي وأن قوته ليست من الآباء كما دان يسنشيوا كارفنا دي سامو با كارفين دقا إياه با ماذا والأمهات با كارفين دقا إياه ما تابا ولا من المال با كما دقا دوكي با تدن بيقا جكوما با بل قوته من الله تعالى الله يا ايها النبي صلى الله عليه واله وسلم هكني دان يسان cewa karfin da yake da shi daga Allah ne wa aidan kuma Allah yayi mishi haka ne liyarhamal faqira dan yaji tausayin talaka wal aitam da kuma marayu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun ga duk abin da kaga Allah yayi akwai wata hikima ko to ya rage duk abin da baka gano hikimar ba sai ka sallama wa Allah fi hadha al-yutum mala yace game da wannan maraici na fiyayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama darsun da'awi akwai darasi game da harkar da'awa wa huwa anna al-ghina war-rif'a wal-'izza la alaqata laha bil-yutum daga cikin darasin da zamu fahimta anan shine ita wadata da daukaka da izza ba ta da alaka da ainihin maraici ta iya yiwa ka tashi maraya ka fi duk waɗanda suka tashi da ubanni wadata ta iya yiwa ka tashi maraya ka fi waɗanda suke da izza da ɗaukaka a garin kuma ɗaukaka dan haka duk inda kaga ɗaukaka ba ta da alaka da ɗaukaka duk inda kaga maraici kuma bai da alaka da kaskanci kun fahimta ɗaukaka ba ta da alaka da ɗaukaka in babanka ya fi kowa daraja a fagen ilimi kudi sarauta ba dole ne kai Allah ya daukaka ka ba zaka iya koma baya ashe daukaka ba ta da alaka da daukaka da wannan kenan duk wanda ya dogara da daukaka ta mahaifin shi ko kakannin shi ya ki tashi ya nemi daukaka to ya ainihin shi ga matsala sannan maraici bai da alaka da kaskanci duk wanda ya tashi maraya ya sake zuciyar shi ta mutu saboda shi maraya ne yana ganin Allah baya yi da shi ne dan haka ya kashe iyayen shi to wannan ma ya halaka jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan na daga cikin darasin gashi dai ya tashi ba uwa ba uba sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma duniya da lahira kuma yafi kowa yafi na farko yafi na ƙarshe ashe maraici ba kaskanci bane kuma maraici ba na ƙasa bane domin idan da na ƙasa ne Allah bai taba na ƙasa wani cikin annabawan shi ba balle annabin da yafi kowa daraja duniya da lahira sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala biman baqa ku abwahu hayya ku hayyaini haka nan kuma ainihin wato daukaka da izza ba ta da alaka da wanda Allah ya bar iyayen shi guda biyu suna da rai fa kam min fardin minna yata'allaqu bil auladi wa mustaqbal al aulad yace so da dama zaka ga wani daga cikin mu kullun yana alakantuwa da yaya da kuma yaya al'amarin yayan shi zai kasance nan gaba wa yakhsha diya al aulad kullun sai kaga yana jin tsoron wai kada yayan shi su tozarta indu iya ila sadaqa in aka ce mishi ya sadaqa sai ce to ai wannan nayi wa yayana ne ai wannan ina tattala wa yayana ne kala sai ce auladi aula ya'yana su suka fi dacewa fiye da sadaka wastadalla bi hadisin rasul sai ga ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi yake cewa babban sahabi sa'ad innaka anta da ahlaka bi khairin khairun min anta da'ahum yatakaffafuna an-nas sai ga yana kafa hujja yo ai annabi ma ya ce ka bar iyalanka da dukiya ta alheri shine alheri fiye da ka basu suna mika wa mutane ainihin hannu suna roko wannan hadisi yana nan ainihin cikin sahih muslim gashi nan mala ya kawo cewa a lamba hadisi ta 1628 sai ka ji mutum an kiraye shi zo kai sadaka zo ka gina musulmi masallaci zo kai aikin alheri sai ce a ya nafa ai annabi ma a cikin hadisi ai ga abin da yace wa in jaa al jihad jaa al auladu da zaran jihadi ya zo, an ce zo aje jihadi, sai kuma ya zo da al'amarin ƴaƴan shi, wata zakkarahum, ya ji tsoron, ya yi tunanin kar kuma aje a kashe shi, to ƴaƴan shi fa, wal khawfu alaihim, ya rinka je wa ƴaƴan shi tsoro, wat ta'alluq bihim, yana ainihin makalewa da su, yana ratayuwa da su, to ai ƴaƴa na fa, in na je jihadi, in na tafi da'awa, to wa zai kula min da ƴaƴa. Wa in ja'at rihlatun fi da'wa ila Allah, ina aka tashi wata tafiya game da kira zuwa ga Allah, aqahu al ahlu, sai iyalai su hana shi, wal auladu, da ainihin wato abin nan da yaya, wal rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama, shi kuma manzon Allah cewa yake innal walada mahku mabkhala, da na sanya ruwa, majbana, da yana sanya tsoro, shine abin da ya faru anan. Kun gane jama'a, mabkhala daga al-bukhul, danka sai sa ka kaza marwaci, shine irin wannan halin. Sannan majbana, sannan kuma da na sanya tsoro. Za a tafi jihadi, za a tafi da'awa, kace ya nafa. Ko kun fahimta jama'a, wannan hadisi sahihin hadisi ne, al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi. Malam yace tazakkar annaka ko in hafizta Allah hafizaka Allah bi auladik, ka kiyaye idan ka ainihin wato tuna Allah, in kai wa Allah, Allah zai tuno ka wajen ƴaƴanka. Wa hafiz Allahu auladaka min ba'dik, Allah kuma zai kiyaye ƴaƴanka bayan ka. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala ko yahki lana qissata Musa wal Khidr, ai Allah ya bamu labari kissa annabi Musa da Khidr. Wa yadhkuru fiha تسخير موسى عليه السلام والخضر لبناء الجدار لليتيمين, الله يبامو لابارين يدي تورو النبي موسى ده خضر سكزو تكنس دومين جنن وتكتنغاتو سمرا يوغدا بيو. وذكر الله يباد لاباري القرآني أن أباه ما كان رجلا صالحا, تيوى مهي فنسم تمن كيركيني. قال تعالى الله يتشي, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, أي ita wannan katanga ta kasance ne ta wasu yara guda biyu marayu a cikin gari. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, akwai taska ta dukiya a karkashin wannan ainihin wato katanga. Wa kana abuhuma saliha, ubansu kuma mutumin kirki ne. Fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, shine ubangijinka yayi nufin ya tsare musu wannan taska har su balaga. Wa yastakhrija kanzahuma, su fitar da wannan taska ta su, rahmatan min rabbika, ubansu ya Allah ya ji tausayin ubansu ne saboda mutumin kirki ne, dan haka sai ya turo mu mi wannan aiki. Wa ma fa'altuhu an amri, wannan abun ba na yi shi bane da ainihin sa kaina. Zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabara, wannan ita ce fassara al'amuran da ka kasa hakuri a kansu. Menene wannan aya take nuna mana? Tafiya ce ta kama annabi Musa da Khidir, sai suka sauka wani gari, suka nemi a ba su wurin kwana, a yi musu hidima da ainihin al'amarin da ake wa bako. Mutanen gari suka yi, suna cikin tafiya sai suka ga katanga ta karkace. Sai Khidir ya ce wa Musa, tsaya mu gyara wannan. Sai ce wa mutanen garin nan da suka hana mu masauki, suka wulakanta mu, su za mu taimaka mu gyara. Sai ya ce a'a, ita wannan katangar ba ta da alaka da mutanen garin, asalin mai katangar ma ya mutu, yanzu mallakar katangar da dukiyar da ke kasan wannan katangar ta ƴaƴan shi ne, kuma mutumin kirki ne, bawan Allah ne, dan haka mu yi saboda waɗannan ƴaƴa da kuma nagartar ubansu. To anan abinda malam yake nunawa, ashe ba kai ne zaka kiyaye alfarma ƴaƴanka ba, waye zai kiyaye maka su? Allah. To amma wallahi barkuji, kun san matsalar da muka fuskanta. Naji dadi da malam ya magana jihadi, malam ya magana da'awa, wato masu addini, masu addinin ne a yau ba su fahimci wannan nakta alhayatiya ba, ma'ana malamai ne, ustazai ne, ƴan da'awa ne, waɗanda suke nuna harka addini, su ne a yau zaka ji da irin waɗannan maganganun har suna hujja da hadisi. Me kake tunani game da sauran mutanen gari? Idan ya zama malami ne, yana ta siyan gidaje da shaguna, yana ta siyan filaye, yana ta boye dukiya saboda me saboda ƴaƴan shi yaushe kake tunanin alhajin birni zaka ce mishi alhaji ka daina tunanin ƴaƴanka wanda ya karanta waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan da waɗannan tarihohin ya sani abin bai canza mishi al'ada da tunani ba me kake tunanin wanda bai karanta waɗannan ba yana nan akan ita al'adar ita al'adar dan adam shine kullum bari in tara saboda ƴaƴana idan dan adam ya tara ya tara ya tara buƙatar shi ta biya sai kuma ka ga gaba ɗaya an karkatar da alƙiblar shi ta koma kan ƴaƴa alhaji ka manyanta me yasa kake ta siyan gidaje haka sai ce ƴaƴan ne da yawa yanzu su yakewa dan haka karfe 6 na safe ya tashi ya tafi fili kaza ana gini ya tafi gona kaza ana noma ya tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza a farkon rayuwar ya kare ta wajen nema a ƙarshen rayuwar ya samu ita kuma ya kare ta a wajen wahalar tara wa wasu mas'alar ita ce ko yayi tarbiyyar su tarbiyyar da za su iya rike wannan dukiyar ko kuwa wato tarbiyyar ƴaƴa ya fi muhimmanci fiye da tara musu duk abin da kake tunanin zaka tara to sannan dukiyar da ka tara musu ba ita ce amnu ba ba ita ce security ba a'a nagartar da kai wa Allah ita ce security game da ƴaƴanka ko kun fahimta jama'a nagartar da kai wa Allah shine wa kana abuhuma saliha wannan nagarta ita ce za ta tsare maka mutuncin ƴaƴan jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa ga dadi qala sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala libnihi sa'id ibn al-musayyib Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce wa dan shi la azidanna fi salati min ajlika yace sallolina da nake yi zan ƙara ƙwazo a cikin sallolin game da yawan su game da nagartar su game da kyautata su min ajlika saboda kai raja'a an uhfaza fika saboda ina fatan a kiyaye min mutunci na game da kai ko kun fahimci wannan shine mutuncin uba yana tabbata a cikin ɗa mutuncin uba yana zubewa a cikin ɗa shine da gwargwadon yadda Sa'id ibn al-Musayyib ya zama mutumin kirki da gwargwadon haka Allah zai kiyaye mishi wannan dan kada ya kwanta ya mutu dan ya zama mai da mutunci to wannan zubar da mutunci ko kare mutunci yana da alaka da gwargwadon yadda kai ainihin wato kake ko kun fahimta shine Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa zai kara kula da ibadoji da sallah وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الامام عمر بن عبد العزيز الله مدوكاكين سركي ji kanshi yace ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fiku fi aqibihi wa aqib aqibihi babu wani mu'mini da zai mutu sai Allah ya kiyaye shi game da ƴaƴan shi da zasu biyo bayan shi da ƴaƴan shi waɗanda za su biyo bayan shi in dai mumini ne kun ji sharadi kenan in dai mumini ne sai Allah madaukakin sarki ya yi mishi haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan to wannan darasi ne na musamman jama'a dangane da me dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma al'amarin da ya biyo baya na me na ainihin wato irin darussan da za mu iya diba a cikin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da maraici da ya same shi ashe haihuwar annabi darasi ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama maraicin shi darasi ne wanda wannan darasin in muka tsaya muka dube shi da kyau jama'a shi kanshi ya ishe mu mu samu abin tarbiyya da kuma al'amarin da zai gina gaban mu Allah ya taimake mu mala yace al mabhasu rabi' bincike na hudu radha'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama shannunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama arda'atuhu ummuhu amina 3 ayyamin aw 7 ayyamin bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mahaifiyar shi ta shayar da shi ne kwanaki uku kadai ko kuma kwana bakwai wa kanat hadinatuhu ummu ayman wadda take renon shi nani din shi ita ce ummu ayman alkunyata kenan sunanta barakatu alhabashiyya baraka mutuniyar kasar ainihin habasha thumma arda'athu suwayba sannan sai aka samu suwayba ta ainihin shayar da shi nono wace ce suwayba maulatun ko maulatu abi lahabin ayyaman ita wannan suwayba din nan baiwa ce bararriyar baiwa ta abu lahab ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu kwanaki يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي أرضعتني ني تشايدني إتوا إتا ثويبة وأبا سلمة دابو سلمة ثويبة يتي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ثويبة تشايدني دني دعينهن أبو سلمة وانين أبو سلمة مجو أم سلمة wannan da ya rasu ainihin a kasar Madina sanda aka dawo hijira to wannan maganar tana buƙatar a tattauna wata mas'ala mai matukar muhimmanci wadda nake so in Allah ya so za mu tsaya a tattauna ta a yanzu din nan gata nan a ƙasa yace Bukhari ya ruwaito wannan hadisi da annabi yake cewa da ni da Abu Salama suwai ba ta shayar da mu sai yace wa qala ibn hajr fi fatih al-bari ibn hajr ya fadi cikin fatuhul bari a juz'i na 9 shafi na 149 yace wa fil hadisi dalalatun ala anna al kafira qad yanfa'uhu al amal as salih fil akhirah wato an samu wata babban mas'ala ne jama'a domin asalin hadisin yadda yazo wato sai aka samu a cikin hadisin cewa Abu Lahabi da ana neman wace ce za ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauko baiwar shi sai ce ta shayar da shi wannan abun sai zama an ware duk wata rana kaza a yadda hadisin yace za mu zo mu tattauna ne wato ina so in dan gaggauto mana da maganar ne mu fahimce ta ana saukakawa Abu Lahabi azaba saboda wannan shayarwa da ya bada baiwar shi tewa annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine Ibn Hajar da yazo sai dubi zahirin hadisin sai yace yanzu wannan hadisi dalili ne akan cewa ashe kafiri aiki nagari yakan amfane shi koda a lahira kun fahimci magana a haka sai yace lakinnahu mukhalifun li zahir alquran alkarim yace sai dai kuma ya saba wa zahirin alqurani bai ce ya saba qurani bai saba zahirin qurani قال الله تعالى الله يتي وقدمنا الى ما عملوا من عمل ظاهر القران yana cewa zamu tattaro duk ayyukan da suka tara faj'alnahu haba'an mansuran sai mu sanya shi watsatse abin shekewa thumma ajaba an alhadith sannan sai shi ibnu hajar ya bada amsa game da hadisin thumma qala sannan sai yace wa qala albayhaqi bayhaqi yace ما ورد من بطلان الخبر كو الخير للكافر فمعناه انهم لا يكون لهم التخلص من النار من الكفار للكفار ما ورد من بطلان الخير للكفار نصوشين da suka zo cewa za a bata duk wani alheri da kafiri yayi famanahu ma'anar wannan irin nasoshi annahum la yakunu lahum at-takhallus min an-nar abinda ake nufi shine ba za a kwace su daga wuta ba ba za a kubutar da su daga wuta ba wala dukhul aljanna sannan kuma ba za su shiga aljanna ba cewa kafiri aiki zai amfane shi a wani wurin an faɗa haka a wani wurin kuma aka ce aikin za a bata to ya za ka hada waɗannan maganganu sun yi karo aikin ba zai amfani ba amma kuma aikin zai amfani misali kaga an samu tubka da warora sai ce to abinda ake so ka gane shi aikin ba zai kubutar da su daga wuta ba ba kuma zai shigar da su aljanna ba wa yajuzu an yukhaffafa anhum min al'azab allazi ko yastawjibunahu ala martakabuhu min aljara'im siwa al-kufr wato kenan ana nufin za a sauƙaƙa musu azaba na wasu nau'in azabobi da suka cancanta a yi musu saboda wasu laifuffuka da suka yi waɗanda ba kafirci ba. Kafiri ne ya sha giya, kafiri ne ya yi zina, kafiri ne ya yi caca, kaga duk waɗannan abubuwan laifuffuka ne ko ba kafirci ba. To sai a sauƙaƙa mai azabar shan giya da zina da caca, amma ba za a sauƙaƙa mai azabar kafirci ba. Bima amiluhu min alkhairati, saboda alheran da ya aikata. Kun fahimci yadda ya haɗa nasoshin jama'a? Thumma khatama al-bahsa, sannan sai Ibn Hajar sai ya cike wannan ainihin bahsi bi qawlihi da cewa wa tatimmatu hadha an yaqa at-tafaddul al-madhkur ikraman liman waqa'a min al-kafir ko albir lahu wa nahu dhalik. Yace karashin cikon haka shine wannan irin fifiko da ake cewa kafiri zai samu, zai iya samun shi dan ya zama girmamawa ga duk wani kafiri wanda ya aikata wani aikin alkhairi haka. Ma'ana kamar anan duniya ya samu girma, ya samu daukaka, ya samu daraja, amma a lahira aikin ba zai amfana ba sai dai da gurgurdan wacin ishara da malam yayi. Malam yace wanzur aidan, yace ka duba har wayo as-suhaili. As-suhaili dinnan malami ne, sunan littafin shi ar-raudul unuf, sharhi ne na sira a mujalladi na 3 shafi na 67. Sannan wa nudifu aidan anna farah abi lahab bi maulid akhihi ku haka ne, farh tabi'i la ta'abudi. Sannan ya kamata kuma nan kuma malam Zaid ne yake kara maka, wato shi Abu Lahab yayi farin ciki da haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to ka gane wannan farin cikin fa ma da ake magana a hadisin, farin ciki ne na dabi'a ba farin ciki ne na ibada ba. Ma'anar wannan shine duk inda aka yi dan uwanka haihuwa ai zaka yi murna, to amma kaunar da ake cewa za ta amfanar ta Annabi ita ce kaunar ne, kauna ta ibada. Na haka sai yake cewa iz kullu insanin ifrahu bil maulid yuladu lahu aw li ahdi ikhwatihi aw aqaribihi. Ice ai duk wani mutum yakan yi murna da dan da aka haifa mishi ko aka haifawa daya daga cikin ainihin wato ƴan uwan shi ko dangin shi. Wal farhu idza lam yakun lillah, farin ciki ko murna idan ba dan Allah ta kasance ba la yusabu alaihi fa'iluhu, ba za a bada lada ga mai shi ba. Qalahu al-Jazairi, al-Allamatu al-Jazairi shi ya faɗi wannan a cikin fil ansab, a cikin littafin al-ansab. Naqalahu Hafiz ibn Musa al-Hakami fi bahs al-a'yad al-mashru'a wal-mamnu'a, da yazo yana tattaunawa yana bincike game da mas'alar da ta shafi ainihin wato murna game da iduka na shari'a da kuma waɗanda ainihin aka hana. Ana suna hujja ne akan cewa wannan magana asalin ta jama'a wanda na fara ganin yayi hujja da ita iya sani na shine Alawi al-Maliki. Alawi al-Maliki wani mutumi ne yake zauna a kasar Makka, yana ainihin dan bid'a ne, yakan ainihin rubuce-rubuce cewa su suna yin wazifa a Makka, su suna yin maulidi a Makka, ba wanda ya hana su. Gaskiya ne suna yi, amma ina suke a cikin gidansu? A cikin gida kan menene ba za kai ba? Wannan yazo ya fakin mota, wannan yazo ya fakin mota, kun shigo kun zauna duk abin da za ku yi, ina ruwan wani da ku? Ina fata an gane. To Alawi shine yake cewa idan har ya zama a cikin waka ce mai yake rera idza kana hadha kafiran jaa amruhu bi tabbati yadahu fil jahim mukhalladu ata annahu fi kulli kaza kaza. Idan ya zama cewa ga wannan kafiri ne, tabbati ya data sauka akan shi, amma kuma kullun ana saukaka mishi din rana kaza, din ranar Litinin ana saukaka mishi, to ina kuma kake tunanin wanda yake musulmi ne, wanda yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Ko kun fahimta jama'a? Tare da cewa fa bada labarin saukaka azaban nan ga Annabi, ga Abu Lahab, ba Annabi ne fa ya fadi ba, ba Annabi ne ya fadi ba a cikin hadisin. Dan haka duk waɗancan albarusai da Ibn Hajar ya watsa su da Hakim da Baihaqi da wane ne wajen sharhin hadisin ma, abinda malam zai da yake kokarin nuna maka anan asalin wai wancan farin cikin da aka ce shi Abu Lahab yayi wani irin farin ciki ne ma tukuna farin ciki ne na tabi'a don a lokacin wannan dan ba shine rasulullahi ba zama rasulullahi ba kai a ƙarƙashin wannan idan an ce yayi farin ciki bi rasulillah ya akai kuma ya dawo ya fada da shi daga ƙarshe ashe kaga yayi farin ciki ne na tabi'a domin ranar da yaji ya zama rasulullahi shi ya fara fada da shi dan haka wannan ba hujja bace yace wannan ainihin ya rubuta wannan a cikin risalatu majistir ghair manshura wato thesis ne na masters ba riga an buga ba yace kulliyatu haka ne usuluddin bin riyad Allah ya taimaka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah a ayin kace haka akwai hadisi kuma ai ya tabbata cikin sahih muslim na saukakawa abu talibin azaba an fahimta ai wa ma hum anha bi ghaibina abinda ainihin ayar take ishara shine ba za su faku daga wutar ba wato ba za su fita daga gare ta ba kenan ai dama nan ba ana magana fita bane ana maganar saukakawa ne na fata an gane saukakawa ne shine al-Imam al-Baihaqi wancan ta'awili wallahu alam to sai mu koma sama qala urwatu ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma wa suwayba maulatu li abi lahab wa kana abu lahab a'taqaha abu lahab saboda farin ciki sai da ya yanta ta fa arda'at an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama tashayar da annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama falamma mata abu lahabin yayin da ainihin wato abu lahab ya rasu kuriyahu ba'du ahlihi ko bi sharri haka ne bi sharri haiba qala lahu ma zalakita qala abu lahabin lam alqa ba'dakum ghayra anni ko sukitu fi hadhihi bi'taqati suwayba wato ana yana kawo maka asalin waccan maganar ne jama'a yayin da Abu Lahab ya rasu sai wani daga cikin dangin shi ya gane shi a mummunan hali a mafarki sai ya ce da shi me ka hadu da shi wannan sakamako ka hadu da shi yace bayan ku wato bayan na rasu ba abinda na hadu da shi na sauki sai dai an shayar da ni saboda ainihin wato yanta wannan baiwa tawa da nayi Suwayba ina fata an gane ita wannan magana tana nan in ka duba ta gashi yace al-marji'u sabiq shine ka duba ainihin can cikin Fathul Bari din abin da nake so ku gane asalin yadda al'amarin ya faru wato lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita Suwayba din ita ce ta sheko a guje ta cewa Abu Lahab matar kaninka ta haihu me ta haifa da namiji sai yace je kina yan taki saboda farin cikin wannan haihuwar kun ji yadda asalin qadiyyar take to wannan yan ta ta din da yayi shine wani ne daga cikin dangin shi yayi mafarki ya ga Abu Lahab bayan ya rasu sai tambaye shi yaya ka samu sakamako wurin Allah sai yace ba wani kyakkyawan sakamako sai dai an dan shayar da ni kamar ka ce ruwan sanyi ko wani abu an saukaka min saboda yanta wannan baiwa tawa da ne saboda farin cikin bani labarin haihuwar daga Abdullahi da aka yi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan kun ji asalin yadda maganar take asali kamar yadda nace ba annabi ne kawo wannan labarin sauki ba wani ne cikin dangi eh wannan mafarkin ina fata an gane thumma qaddamat majmu'atun minan nisa to sannan sai kuma wasu tattaruwar mata suka iso Makka yabhasna anil atfal suna ainihin wato bincike game da yara waɗanda za su reno min hunna daga cikin su akwai Halimatu Sa'adiyya Halima yar kabira yar kabila ainihin Sa'ad dan Bakar radiyallahu ta'ala anha Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara mata yarda ko Allah madaukakin sarki ya yadda da ita fa'arada alaihinna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko فأورد عليهن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sai ainihin wato aka kai musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ga wani maraya ko za ku rike shi fa kunna yarfadna akhdahu sai suka rinka watsi ba sa son daukar shi idza qila lahunna aka ce da su innahu yatimun wannan fa maraya ne walamma lam tajir radiyallahu anha tiflan ta'khudhuhu fi hinin وجدت جميع النساء اطفالا عادت حليمه رضي الله عنها واخذته معها يا عند حليمه تني مدن ده ذات تفي دشي رينو بتا سامو با سي تداو سي تدوكي النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ورد في صحيح مسلم اشاره الى هذه الرضاعه حديث يازو ا cikin ainihin صحيح مسلم wanda yake nuni zuwa ga wannan ainihin shayarwa gashi nan ainihin a ƙasa mala yace a cikin sahihu muslim juz'i na farko shafi na 200 shafi na 147 lamba hadisi ta 261 wa yuqalu aka ce inna diyara halima as-sa'diyya radiyallahu anha fi wadin janub gharbi at-ta'if wato aka ce asalin anguwar su ko kauyen su tana ainihin wato wani kwari ne a kudu maso yammacin Ta'if ya ba'adu anha masafa tazidu an 70 kilan wato tazarar ta wuce ainihin wato kilo 70 fi mantaka tusamma haliyan a wata anguwa ko wani yanki wanda a yanzu ake kiran shi diyar bani sa'ad wa hiya majmu'a min alqura yace tattaruwa alqaryu ne ba wai alqarya ɗaya bace ake kiranta da wannan suna ويقال أكتي إن القرية التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك تسمى الذويبات أين يواتو القرية دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتاسو أنا كرنت الذويباتني ويقول الشيخ بكر أبو زيد الشيخ بكر أبو زيد يتي وفي بني سعد عند قرية الشهبة على نحو 100 كيلو من الطائف جنوب غرب مسجد يسمى مسجد حليمة السعدية وهو مسجد لا أصل له يأتي أين يواتو أتكين بانغران دا أكي كرا واتو أنغور بني سعد القرية الشهبة وجن كيلو متر دليد غرين طائف كد مسو يما أكون مسلاتي دا أكي كرانش مسلاتي حليمة السعدية يأتي وهو مسجد لا أصل له وانما مسلاتي ندبيد وانا أصلي وبنو سعد هناك لا يرون صحة هذا سو كنسو بنو سعد باسا غني انغنشن هكواتو انغنشن جاوة نمسلاتين حليمني ويقولون سنعتي وإن مراضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد وتورند أكا شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبيل رأيني واتو بني سعد قرب وادي نخلة بين ميقات قرن المنازل وحنين والله أعلم su kansu waɗannan ƙabilan na yanzu kenan da ke wurin suna cewa ai inda aka shahada da annabi yana kusa da wadi Nakhla tsakanin miƙatin ƙarnin manazil da kuma ainihin Hunain mala yace wallahu alam ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna tashihid du'a ga littafin nan muna da shi a makarantar nan abinda ake so a tabbatar a yanzu anguwar da garin suna ina sai aka ce suna can wajen Ta'if to an kaje akwai masallaci da za ga an sa masjidu halimata sa'adiyya to galibin irin waɗannan masallatan ana sa suna ne kawai to amma su mutane sun sai gani sai ce to kaga wannan masallacin halima ne ita ta gina anan take sallah shine kullun fitinar da ake fama yanzu kafin ka haura titin da zaka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masjidu bilal akwai suqu bilal akwai masallacin bilal da kasuwa a gefe da sauransu sai mutane wai sai su ce wannan ne masallacin Bilal to wannan masallacin Bilal da ka daga kai kuma ga masallacin Annabi can to wanne Bilal ya rinka kiran sallah ya akai Bilal ya tsalla ko yazo yana shi anan ha daga baya ne kawai tunda wurin ya danyi tazara nan kuma anguwa ta taro aka zo aka yi masallaci sai aka sawa masallacin suna Masjidu Bilal kama a ce Shari' Abu Dharr titin Abu Dharr sai wani ya ce to nan ne hanyar gidan Abu Dharr haka ba za ka ji alhazai suna ta ƙarya na fata an gane wato suna ne ake sawa bayan wani ya rasu ko kuma dan kada a manta da sunan shi to sai wasu su dauka ai shikenan shine wannan abu Masjidu Aisha, masallacin Aisha, Masjidu Abubakar, masallacin Abubakar, Masjidu Umar, duk su ne suka gigina abubansu nan suke sallah. To sai ka je ka ga ga masallacin Abubakar, ga na Umar, masajidu saba'a da ake cewa, kufan masallatai ne kamar guda bakwai a tattara a wuri ɗaya ne fa, wannan katangar shi na manna da wannan. To kuma nan Abubakar nan yake ta da sallar shi, Umar ya tayar nan, Aliyu ya tayar nan. Wasu abubuwa ne waɗanda mutane kawai wani abin ka sallama ba shi da tunda bai zo a cikin karatu ba bai da wata alaka amma galibin alhazai da yan umara nan suke ƙara kuɗin su wajen yawon aje nan za a je masallacin Abu Zarri za a je masallacin Aisha za a je masallacin Jabir dan Abdullahi ana shafa ana Allah ya ba mu tabarrukin su lukana bata kanka lokaci ne ba shi da asali dan haka rashin asalin da yake magana an danganta cewa Halima ce ta wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai mu ainihin wato koma sama mana yace wa ba'da mudhi sanataini qaddamat bihi ila ummihi bayan da ainihin shekara biyu tai sai ta dawo da shi zuwa ga uwar shi wa hiya harisatun ala baqaihi ma'aha ita uwar tana kwadayin dama ya zauna ainihin tare da ita lima yarauna fihi min albaraka ko a ita Halima din tana kwadayin ya zauna tare da ita saboda irin albarka da suke gani allati hallat alaihim wadda ta sauka gare su munzu nazala indahum tun sanda annabi ya zo wurin su falam tazal biha hatta wafaqat ala raddihi ma'aha dan haka ita uwar annabi sallallahu alaihi wa sallama bata gushe ba tana ta lallashin ainihin Halima har sai da ta dace da ita akan ta dawo ta bata shi ta dawo da shi wa qissatu rada'atihi sallallahu alaihi wa alihi sallama mashhura fi kutubis sira qissar shan nunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shahara ainin a cikin tafan tarihin shi haka ne hakatha halimatu sa'diyya radiyallahu anha ita halimatu sa'diyya ita ta bada labarin Allah ya kara mata yarda tasifu fiha kudumaha ila makka ta bayyana ko kuma ta siffanta yadda ta iso makka thumma qabulaha fi nihaya lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lamma lam tajid ghayrahu sannan da karban da taiwa annabi daga karshe a lokacin da ta ga bata samu wani ba in ba shi ba thumma ma halla fi diyarihim min albaraka sannan kuma da irin albarkar da ta sauka a cikin gidansu wa irsalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lirrada'a fil badiya ala adati ashrafil arab lihikamin nadhkuru minha malam yace aika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya sha nono a kauye a bisa al'adar larabawa masu daukaka ba kowaɗanne larabawa bane sai waɗanda ke da daraja domin sai in zaka iya bada kuɗi zaka iya bada wasu abubuwa waɗanda za a je domin nagarta ce ɗanka zai samu to dan haka sai ashraf sai waɗanda ke da daraja to malam yace li hikamin saboda wasu hikimomi ne Allah ya haka nadhkuru min hadha mu iya ambato daga cikin su anna fi ridaatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil badiya ba'idan anil madina tajannuban lil awbi'a shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a kauye nesa da ainihin gari daga cikin fa'idojin haka akwai nisan tashi daga cututtuka abinda ake nufi da al-awbi'a jam'i ne na waba abinda ake nufi da waba su ne adda asariya cututtuka waɗanda ake cewa communicable diseases cututtuka waɗanda suke yawo zaka ga a cikin bariki ake samun ire-iren waɗannan cututtuka waɗanda suke yawo واستفادة من مناخ البادية الصحي ده كما سامن فائدة ندق البركتين مناخ البركة resources ده تكين البركة قوية تلافية انقدو دي قوية تلافية يا فلافية في يدا اين هي يدى قريكي خاصة وأن مكة في ذاك الوقت كو يفيد إليها الكثير musamman a wannan lokaci makka jama'a dewa suna kwararowa gare ta min jami'i ajnasin nas na daga dukkan jinsukan mutane lil hajji wa ziyara dan hajji da ziyara wa tijara wa ghairiha da kasuwanci da wasu al'amura mimma yaj'aluha mu'arrada lil awdi'a wanda waɗannan abubuwan suna iya sanya Makka ta zama ainihin tana da cututtuka aksara min ghairiha fiye da ainihin wata ƙasa wadda ba ita ba. Walidhalika yansahu al-murabbun dan haka ainihin malaman tarbiya suke nasiha bil ihtimami bi sihhati at-tifl, abada muhimmanci game da kula da ainihin wato lafiyar yaro. Wal khuruj bihi ila al-khala, da kuma fita da shi ainihin wato bayan gari. Al-khala wato wurin da yake kebantacce ne. Wal hawa al-mutlaq, da kuma iska wadda take mutlaqa ita ce fresh air. Dan gata ne kullun suna cikin air condition a mota, suna air condition a AC ko, to ka ringa daukan su kana fita da su kuje ku samu wani fage haka a bayan gari inda za ku sha iska, iska ta tabi'a tunda babu irin ta a cikin gari. Ina fata an gane. Lima fi zalika min asarin tarbawi, wannan yana da tasiri na tarbiya wa nafsi da kuma tasiri na ginin kai. Ala hadha tifl, gashi wannan yaro fi mustaqbali hayatihi, game da ainihin yadda rayuwar shi take. Idan har yaro zai samu irin wannan jama'a, za a samu fatan jikin shi da kasusuwan jikin shi za su zama masu karfi fiye da a ce ya girma a cikin iska ta air condition da sanyi na air condition da ruwan sanyi da cin abubuwa waɗanda suke cans, wato na cikin gwanagwane da sauransu. Sabanin ya je ya ci abubuwa na tabi'a, ya sha ruwa na tabi'a da makamantansu, ya sha iska ta tabi'a, jikin shi zai zama yana da kwari. Dubi jikin bakauye, lallai za a ga jikin gada-gada, amma akwai karfi ko babu? Akwai lafiya. Sai ga sassaƙeƙen mutumin bariki da ya fara tafiya a ƙasa sai ka ji yana haki a daidai lokacin da mutumin ƙauye cewa yake a bayan ƴan gangaren nan ne fa, bayan ƴan gangaren nan ɗin nan kuma ya kai nan da samur ko ya wuce dan da guntuwa. Ina fata an gane. Ka duba da kyau ka gani in har mutumin ƙauye ya maka kwatance kana mutumin bariki, in ya ce ga wata ɗorawa nan nan kana tana ina da kasha kwana nan 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 take, to tafiya kilomita 7 ne nan ɗorawa take, sannan za ka fara tafiya dan shi wannan ba komai bane. Ko kun fahimta jama'a? To malai yace wa kasirun min al-amrad, da yawa cututtuka, wa bi khassa an-nafsiyya, musamman cututtuka na ainihin rai. Minha innama yu'ani minha abna'ul mudun, yara da ake haihuwa su cikin garuruka birane su suke fama da su. Alladhina tadiqu bihim al-masakin, wadanda wuraren kwanciya ko wuraren zama yake musu kunci. Wa yuhmiluhum al-aba, sannan iyaye suke sakaci gaba da su. fala yakhrujuna bihim haythu tansharihu an-nafs, ba sa fitar da su inda ransu zai rinka yin wato haske na hucewa. Wa yatajaddadu al-hawa, iska sabuwa tana shiga su. Wa tan'ashu al-hayatu ma'ahum, sannan rayuwa tana kyautatuwa gaba da su. Wa tarbiyatu al-mu'asirati al-yawm, tunadi bi ahamiyati qiyam al-atfal bi rihlatin ila ar-rif, tarbiya ta zamani a yau, an gane, wato tana tashila akan cewa abada muhimmanci game da fita da yara zuwa ga tafiye-tafiye wuraren da suke wato wurare ne na tabi'a, wato wuraren da yake da ciyawa. Wal jibal, da duwatsu. Wasuhul, da wuraren da suke da ainihin wato abin nan kasa mai taushi. Wal wudiyan, da kuma inda za a ringa ganin kwari da sauransu. Fadhaka nafizatun, haka din zai zama wata kafa ce, wani window ne, li fatihi dhihin, domin buɗe tunaninsu. Wa zakka, da kuma ainihin basirarsu. Na'am, haka ne, litaftah adh-dhihn wa adh-dhaka, domin budewar ainihin wato tunaninsu da kuma basirarsu. Wa kadhukira anna Abdul Malik ibn Marwan kana yaqulu, Abdul Malik dan Marwan ya kasance yana cewa ahabba bi adarra bina hubbul walid, ko wato adarra bina hubbu al-walid, wato son yaya ya cutar da mu. Li'anna al-walida kana lahanan, walid dan shi ne, wato son da muka yi wa walid ahab adarra bina, haka ne, hubbul walid, wato kaunar da walid ya nuna mana, walid ta cutar da mu, ko kuma cutar wadda son da muke wa walid ta cutar da shi. Li'anna al-walid kana lahanan, saboda shi yana da lahani bai iya larabci ba. wa kana Sulaiman fasihan, shi ko Sulaiman ya kasance mai fasaha, li'anna al-Walid aqama ma'a ummihi wa Sulaiman wa ghayruhu min ikhwanihi min ikhwatihi sakanul badiya fata'arrabu. Shi Walid ya zauna tare da uwar shi, shi ko Sulaiman da sauran ƴan uwan shi suka zauna a ƙauye, fata'arrabu, dan haka sai suka san al'adun Larabawa sosai. Thumma addabu, aka ladabtar da su, fata'addabu, kuma suka ladabtu. Ina fata an gane. Anan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala. Abin da yake so ya ce shine girma da su suka yi a ainihin wato ƙauye, to ya ba su fa'ida. Girman da kuma shi Walid ya a birni a wurin uwar shi sai cutar da shi, saboda kasantuwar ainihin wannan girman ya haifar mishi da abubuwa iri-iri. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A ƙarƙashin wannan nake ganin akwai muhimmancin a samar da misali wani irin campus a bayan gari, wanda za a samar da shi a bayan gari ne, a daji za a samar da shi. Nakan yi nazarin da suranta irin shi, a sa mishi ainihin wato Quranic Village, wato ƙauye ne na hadda Al-Qur'an. Shine idan yara suka yi primary 1 zuwa 6, suka yi JSS 1 zuwa 3, sai a kai su wannan wuri sai su shekara guda. Zaman wannan wurin zai gyara musu tarbiya. A daji ne za a je a share, sai a yi gida, a yi komai da komai. Nan za su zauna shekara ɗaya, a yi tarbiyyar su tun daga magana da al'adu, su iya wanki, su iya guga, su iya komai da kansu, su je kuma su gyara haddasu ta Al-Qur'ani da fahimtar su ta addini. Bayan shekara guda su dawo ainihin su shiga SS1, kaga yadda tarbiyyar su za ta kasance. Na'am mala. Na'am. Yanayi, to ai yanayi yana daga cikin albarkatu. Yanayi yana daga cikin albarkatu. A ce akwai yanayin zafi, to wata albarka zafi ke haifarwa. Akwai yanayin sanyi, akwai yanayin ruwa. Yana daga ciki. Na'am. To insha Allah anan za mu saurara kamar yadda nace, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.